الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى دلوك من دنجي نيبو mama lakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba daya ga watan Juma'ar Kula shekara ta 2337 bayan hijirar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 10 ga watan 2 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 22 a bangaren lissafi suratul Hajj kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am wai shafa huska bayan mutum ya daga hannunsa ya yi addu'a daga hannu a wajen addu'a sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ladabi ne daga cikin ladabba na addu'a kuma sababi ne daga cikin sabubba na samun karbuwarta sahabi ɗaya na gun ɗaya sama da sahabi 100 suka rawaito cewa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga hannunsa a wajen addu'a illa kasancewar shafa uska bayan gama addu'ar wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yazo akan haka hadisi ne da'ifi addu'a ko ibada ce ibada ba a kafa ta ba a gina ta sai akan abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko nasi na Al-Qur'ani dan haka shafar fuska bai inganta ba bayan gama addu'a Al-Izz ibn Abd Salam Allah ya ji kansa yake cewa wanda ya fi tsabar jahilci sai wanda in ya gama addu'a ma zai shafa kirji domin akwai wadanda ba sa shafa fuska sai dai su shafa kirji wai menene hujja suka ce in mutum ya tara hannunsa ya yi addu'a akwai wani haske da ake zuba masa wai in kana shafa fuska wannan haske sai makautar da kai wai dan haka suke shafa kirji to shi shafawa a kirji kwata-kwata ko hadisi ga ifi ba don haka Al-Izz ibn Abd Salam Allah ya ji kansa na ɗaya daga cikin malaman karni na 6 ya ce babu mafi jahilci da wauta sai wanda yake shafa kirji bayan gama addu'a an gane ku don haka hadisin da ya zo na cewa in kun daga hannu kun yi addu'a kada ku ajiye hannuwa sai kun shafi fuskokinku domin Allah na sanya albarka a cikin tafukan wannan hadisi ne da'ifi a cikinsa akwai mujahil an gane ko kamar yanda Al-Hafizul Munawi a cikin littafinsa Faidul Qadir wanda sharhi ne na Fathul Qadir yayi bayani kwarai akan wannan a wato akan illolin da suke cikin wannan hadisi dan haka mai son karin bayani akan wannan mas'ala sai ya koma littafin da ake kira shi Irwaul Qadir na Sheikh Nasir Allah ya ji kansa ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala ta shafar fuska bayan gama addu'a kwata-kwata babu daidai da hadisi daya ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka na'am wai misali mutum ne yake tsoron cewa idan ya tafi sallah ta jama'a dukiyar shi za ta iya salwanta wanda zai iya yin gaba da ita. Wannan uzuri ne daga cikin uzurra waɗanda suke sa mutum ya zauna yayi sallah a gida. In ka tabbata ka tafi masallaci, akwai ɗan ta'adda za su iya haurowa su yi gaba da dukiyarka. An gane ko? Kafin ka kauda wannan dukiya, to a nan uzuri ne wanda yake halatta ma mutum, wato shi ne sabawa game da sallah ta jama'a. An gane ko? Amma kar ya maida abin ya zama al'ada, kullum ya zauna a gida ya sallah ya ce tsaron dukiyar shi yake, ya san yanda zai yi ya ɗau matakin da zai kare dukiyar shi. Yanzu misali mutum ne yana tafiya, ga kayan shi nan ya aje, wanda in ya tafi masallaci wani zai iya zauwa ya yi gaba da kayan. To a nan uzuri ne, yana iya tsayawa ya yi tsaron dukiyarsa ya zaiyi sallah a lokacin da shi kaɗai. Na'am.
Dangane da shafar iska, wasu sun furta tabuta a
wasu suna ni?
Suna kai baki.
To wannan shi ma dai ban san da shi ba. Iya abin da yake daga hannun shi ne abin da yake kawai a addu'a. Na'am. Na wani ya je ta tambaya. Daga yatsa wai bayan gama arwalla. A addu'a wai mutum ya daga yatsa. Wannan shi ma baya da asali a shari'a. Haka ƙarin fa'ida daga yatsa a bayan gama arwalla, mutum ya daga ya kalli sama yana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wannan shi ma bai inganta ba, daga yatsa da daga jibi zuwa sama. Iya abin da ya inganta bayan gama wato arwalla shi ne kai wannan addu'a wadda aka sunnanta mana, wanda kusan nau'i uku ce. Farko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sannan akwai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sannan allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Gane ko? Sannan waj'alni min ibadika as-salihin, ita ma mai data gefe wata cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu. Iya inda ya tsaya mu, allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Zakari wasu suna ƙara waj'alni min ibadika as-salihin, wasu sai ma sun ƙara akan haka waj'alni min alladhina la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wannan duka bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka yana daga yatsarsa, amma sai a cikin khutba a lokacin da zai yi shahada, ma'ana zai yi kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. A cikin khutba idan yana yi, yazo wannan yana daga yatsar shi wani lokaci. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen aya ta 22 a cikin wannan sura ta 22 a ɓangaren lissafi suratul hajji, wanda aya ta 22 cikon bayani ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke mana game da irin narkon azaba wadda ya tanada ma waɗanda suka kangare masa a ranar kiyama. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, hazani khasumani ikhtasamu fi rabbihim. Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan jama'u ne guda biyu. An gane ku? Hazani khasumani, ya ce waɗannan biyu wato masu husuma ne, ikhtasamu fi rabbihim, waɗanda suka yi jayayya suka yi husuma game da lamarin Ubangijinsu. Kamar yanda bayani ya gabata, mun karanta hadisai waɗanda suke nuna mana sababin saukar wannan aya ya kasance ne a ranar yakin Badar, yanda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da wasu daga cikin sojojinsa lokacin da kafiran Makka suka nemi cewa a fito musu da mutum uku waɗanda za su yi mubaraza da su. Kamar yanda waɗanda suka fito daga cikin kafiran Makka, akwai Utuba ibn Rabi'a da shi da wato dansa Utuba, an gane ku, Utuba ibn Rabi'a da dan shi kenan Al-Walid ibn Rabi'a, sannan kuma da Shayba ibn Rabi'a. Al-Walid ibn Utuba kenan Utuba da shi da dan shi Al-Walid, sannan kuma da Rabi'a ibn wannan da Shayba ibn Rabi'a wanda dan uwan kenan Utuba kenan. Kenan ɗan uwan juna ne guda biyu, da Utuba da Shayba, gaba ɗayan su ƴaƴan Rabi'a ne. Na ukun su shine Al-Walid, shi Al-Walid da ne wanda yake na Utuba. Daga cikin kafiran Makka waɗannan ukun suka fito, suka nemi cewa a fito musu da daidai da su su yi mubaraza. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da wasu jama'a, da wasu jama'a suka fito daga cikin mutanen Madina. Lokacin da suka tinkaro su suka ce ku ko suwa ne, suka ce mu jama'a ne daga cikin mutanen Madina. Suka ce ba ku muke bukata ba, muna bukatar waɗanda suke a kifa, wanda suke daidai da Musa annabi kenan mutanen Makka. A lokacin da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ga Ubaida ibn al-Harith, Manzon Allah ya ce tashi fita. Sannan ya kirayi Hamza ibn Abdul Muttalib amminsa, Manzon Allah ya ce kai ma fito. Sannan ya kirayi dan amminsa Ali ibn Abi Talib, Manzon Allah ya ce kai ma fito. A lokacin da waɗannan ukun daga cikin sahabban Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fito, waɗannan kafirai na Makka suka ce lalle waɗannan su ne daidai da mu, yanzu ba za a kara me za a yi. Wato shi Ubaida ibn al-Harith wato sai ya fito ma Utuba ibn Rabi'a, domin shi ne dattijo wanda yake sa ansa. Sannan shi kuma Hamza ibn Abdul Muttalib shi kuma sai ya fito ga Shayba ibn Rabi'a. Sannan Aliyu dan Abi Talib sai ya fito ma matashi sa'ansa shi ne Al-Walid ibn Utuba. Kafin a yi wata-wata a tattamce Hamza ibn Abdul Muttalib, Allah ya kara masa yadda kai tsaye ya gama da abokin karawarsa wato Shayba. Sannan Aliyu dan Abi Talib shi ma ba a je ko ina ba ya gama da Al-Walid. Ubaida ibn al-Harith wato da shi da Utuba ibn Rabi'a da suka kawo ma juna karo, kowa sai ya ma dan uwan shi sarin takobi, kowa daga cikin su sai ya zube. A lokacin da suka zube ƙasa, Aliyu dan Abi Talib da shi da Hamza sai suka kawo ma wato Ubaida dauki, suka agaza masa, suka gama da abokin karan shi, sannan suka dauke shi suka koma cikin jama'a su ta gome dai. To a lokacin nan yaki sai ya yi turnuku, aka fara gwauzawa. Daman shi yaki in an zo galibi daga mubaraza, wutar yaki take huruwa. To waɗannan jama'u guda biyu su ne Ubangiji ta'ala yake faɗa hazani khasumani ikhtasamu fi rabbihim, waɗannan masu kusuma ne biyu waɗanda suka yi kusuma game da Ubangijinsu kenan, mu'minai da kafirai. Ubangiji ta'ala sai ya ce fallazina kafaru, waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, quddiat lahum thiyabun min nar, Ubangiji ta'ala ya ce an yanko musu tufafi na wuta, yusabu min fawqi ru'usihim al-hamim, Ubangiji ta'ala ya ce ana zuba wato ruwan zafi, min fawqi ru'usihim, ta saman kawunansu ake fara musu. Wannan ruwan zafi zai ratsa kokuwar kai ya isa ciki, idan ya tarda kayan ciki gaba ɗaya zai narkar da su, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, akan narkar da ma fi butunihim duk abin da yake cikin cikkunansu, wal julud da fatunsu, bihi da wannan ruwan zafi da yake daga a kansu, wal iyazu billah. Wanda wannan wani nau'i ne wanda yake na azaba, bayan azaba ta farko an yanko musu tufafi na wuta, tufafin da dan wuta zai sa tufafi ne wanda yake na wuta, sannan kuma ga ruwan zafi ana diga masa daga kai saman kansa, yana zuba yana zuba, ya ratsa kokuwar kai ya isa ciki, in ya isa ciki kayan ɗiyan hanji gaba ɗaya yake narkar da su da fatar su. Ubangiji ta'ala ya ce yusharu bihi, da wannan ruwa da ake zubawa a saman kansu, Ubangiji ta'ala ya ce ana narkar da mafi bukunihim, abinda ke cikin cikkunansu, wal julud, wato ga fatunsu gaba daya. Ita fatar inta zagwanye ta kone Ubangiji subhanahu wa ta'ala kai tsaye kuma sai ya canza musu wata fata domin su ci gaba da dandanar azaba. Kamar yanda ya gabata tun a cikin suratul Nisa, Ubangiji ta'ala yake fada innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Ubangiji ta'ala yace kullama nadijat juluduhum, a duk lokacin da fatarsu ta kone ta yi kurmus, Ubangiji ta'ala yace badalnahum juludan ghayraha, sai mu canza musu wata fata sabuwa, liyadhuqul azab, dan su ci gaba da dandanar azaba. To haka kayan cikin din sun narke sun zagwaye, Ubangiji subhanahu wata'ala zai koma jaddada musu domin su ci gaba da dandanar azaba. Allah ya kare mu. Sai yace wala hum maqami'u min hadid, tare da haka Ubangiji ta'ala yace na gare su maqami, wato gudumu waɗanda suke na wuta. Lafazin maqami jami'i ne na maqma'a, idan aka ce maqma'a wato ita ce guduma. Duk wanda yake son ya san me ake nihi da guduma, wato irin wannan katan karfe wanda ake kiran shi, wanda makiri yake bugun karfe idan ya fito da shi daga cikin wuta, ko kuma ka takaice ma ka dau murto, murto shine ma guduma. Duka abinda ake bugun wani karfe kenan ake masa wani abu, shine ake kira da guduma. To illa kasancewar guduma ce wanda ba wanda ya san kaifiyarta, ba ce Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya halice ta. Shine yace wala hum maqami'u min hadid, Ubangiji ta'ala yace na gare su wato guduma, wato min hadidin ta bakin karfi, wanda za a ringa dukan su da ita a cikin wuta. Kullama aradu an yakhruju minha min gammin, a duk lokacin da suka yi nihin fitowa daga cikin wuta saboda tsananin bakin ciki da azabar da suke dandana, Ubangiji ta'ala yace uidu fiha, sai a mayar da su cikin wutar kai tsaye. Wazuku azabal hari, sai a ce da su ku dandana azaba ta gobara, azaba wadda take ta kuna, wal iyazu billahi. To wannan duka mummunan sakamako ne Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mana ga duk wanda ya kafirce masa, mutuwa ta cin masa akan kafirci. Ire-iren su ne Ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada musu irin wannan nau'ika na azaba. Yau za mu tashi aya ta 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وبنجي تعالى نفدا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ku tabbata cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala na shigar da waɗanda suka gasgata shi, suka gasgata manzanninsa, suka karɓi saƙon da manzannin Allah suka zo musu da shi. Wa aminu salihati, bayan imani da suka yi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala suka biyo baya da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai, Ubangiji ta'ala na shigar da su jannati, wato wata aljanna wadda tajrimin tahtiha al-anhar, ƙoramu ke gudana ƙarƙashin itacenta da benayenta. Yuhallawna fiha, idan sun shiga wannan aljanna, Ubangiji ta'ala yace ana musu kawa a gidan aljanna, min asawira min zahabi, wato ado wanda yake na warewari waɗanda suke da zinare, wal'ulu'a kuma da gwal. Ubangiji ta'ala yace walibasuhum fiha harir, tufafin su a gidan aljanna, Ubangiji ta'ala yace harir, tufafi ne wanda yake na alharir. bayan ayoyin da suka gabata sun yi bayani game da nau'i-nau'i na azaba wanda Allah ya tanada ma waɗanda suka kafirce masa, sai ya biyo baya da bayani game da nau'ikan ni'imomi wanda ya tanada ma mu'minai a gidan aljanna a gobe kiyama. Wannan salo ne wanda yake na karantarwa ta Alkur'ani, haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine al-jam'u baina targhib wa tarhib, hada tsakanin kwadaitarwa da tsawatarwa. Wanda salo ne wanda yake na wa'azi, yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. In ka tsoratar da jama'a, to kai kokari ka kwadaitar da su abinda zai ba su shauki da bege zuwa samun rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin rashin iya wa'azi, mai wa'azi ya zamanto kullum sai bayani game da azaba, tamkar ya kama mutum ya jefa shi wuta kai tsaye. Wannan ba iya wa'azi ba ne. Haka wanda ya fi shi rashin iya wa'azi, wanda kawai kullum zai yi ta ba mutane rumu, kawai shi sai dai maganar ne'ima amma ba maganar tsawatarwa. Domin shi duk mutumin da wa'azin shi ya takaita akan tsoratarwa, to wannan zai kai mutane su yanke kauna game da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kullum kai ta tsoratar da mutum, kai ta razanar da shi. Shi kuma wanda kullum zai yi ta kwadaitar da mutum, a yi ta bashi rumu, shi kuma wannan sai ya sanya shi ya shantake akan ayyuka waɗanda suke na sako, ya ringa gani tuntuni ya hau tudun nazira. To don haka shi wa'azi akan haɗa tsakanin kwadaitarwa da tsawatarwa, kamar yadda ayoyi sun wuce a lissafa. Ubangiji ta'ala ne yake cewa inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Inna rabbaka la sari'ul iqabi, yace ka tabbata Ubangijinka wato lalle mai gaugawar ukuba ne ga duk wanda ya saba masa. Sai ce wa innahu laghafurur rahim, kuma lalle Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, sannan mashiƙai ne game da bayin sa mubale. Kaga da yace inna rabbaka la sari'ul iqabi, nan tsoratarwa ne. Sai yace wa innahu laghafurur rahim, wannan kuma kwadaitarwa ne. Kamar yanda ya faɗa wa inna rabbaka la zu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqabi. Kamar yanda ya faɗa na bi ibadi anni ana laghafurur rahim, sai ce wa anna azabi huwa al'azabul alim. Haka yace wa fil akhirati, wa fil akhirati azabun shadidun, sai ce wa maghfiratun min Allah wa ridwan, wa fil akhirati azabun shadidun, a lahira Ubangiji ta'ala yace akwai azaba mai tsanani, sai yace wa maghfiratun min Allah wa ridwan, kuma akwai gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sami yardarsa. Don haka a nan da ya zaye bayani game da irin azabar da ya tanada ma waɗanda suka kafirce masa, sai ya biyo baya da irin sakamako wanda ya tanada ma mu'minai a gidan aljanna a gobe kiyama. Shi ne ya ce inna allaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannati, lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala na shigar da waɗanda suka yi imani da shi, suka gaskata manzanninsa, wa amilus salihati, suka aikata ayyuka na ƙwarai, Ubangiji ta'ala na shigar da su jannatin aljanna, tajri min tahtiha al-anhar, wadda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin itacenta da benayenta. Sai ya ce yuhallawna fiha, Ubangiji ta'ala ya ce akan musu kawa a gidan aljanna. An gane ko? Akan musu ado a gidan aljanna. Min asawira min zahabin, ado wanda yake na wari-wari waɗanda suke da zinari. Kaga warwaro mu a nan a yanayinmu ado ne wanda yake na mata. To a ranar kiyama ƴan aljanna na daga cikin kayan ado da Allah subhanahu wa ta'ala zai musu, su ne wato warwaro waɗanda suke da zinari. Don haka kasancewar Fir'aun ya ringa kalubalantar annabi Musa, cewa wai in har manzo ne da gaskiya ne, ya hana a jeho masa wari-wari na zinare daga sama, ya ringa ado da su kamar yadda mu muke ado da wari-wari da zinare. Falawla ulqiya alayhi aswiratu min zahabin aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarin, a wata qira'a falawla ulqiya alayhi asawiratu min zahabin, wani ya hana ajihu ma annabi Musa wuri wuri wadanda suke da zinare in har manzo ne to ai ya kamata shi ma mu ganshi da wuri wuri na zinare kamar yanda mu muke da aw jaa ma'ahul mala'ikatu mubtarin ko kuma mala'ikun Allah su zo tare da shi in yayi fada su ce kwarai da gaskiya yake gaskiya yake to shine anan ubangiji ta'ala yace lalle yan aljanna a ranar kiyama bayan shigar da su aljanna yuhallawna fiha min asawir min zahabi ubangiji ta'ala yace za a yi musu kawa a gidan aljanna min asawir min zahabi kawa ta zinare wannan wuri wuri wadanda suke da zinare lafazin asawir jam'i ne na siwar idan aka ce siwar wato shine warware kenan wani ulu'a ubangiji ta'ala yace kuma da gwal warwaran kala biyu ne akwai na zinare akwai kuma wanda yake na diamond an gane ko na diamond shine kenan ake kiran shi lugu-lugu a Hausa ba mu san sunan shi ba illa kasancewar dai kalma ingiliziya wadda aka hausantar da ita in aka ce gold kalma ce ta ingilishi amma an maida ta kenan Hausa an aro wannan kalma ake amfani da ita akan wannan nau'in na kayan ado wanda yafi komai tsada shine ubangiji ta'ala yace wani gudu'a wato da wuri wuri wadanda suke kenan na gold na diamond ubangiji subhanahu wata'ala zai ma mu'minai a gidan aljanna mazan su da matan su ubangiji ta'ala yace walibasuhum fiha harir tufafin su a gidan aljanna ubangiji ta'ala yace harir wato tufafi ne wanda yake na alharir wanda shi alharir wani zare ne wanda tsutsa take fito da shi daga bakinta in ta ci ganyen wata itaciya da ake kiranta tut alharir wanda yake na asali kenan tsutsa ce take fito da shi wanda ake saka shi ayi tufafi da shi wanda yafi kowane tufafi tsada to wannan nau'i na alharir da zinare nau'i ne na kayan ado guda biyu wanda Allah ya haramta ma mu'minai maza a nan duniya amma kuma kayan ado ne wanda Allah ya tanada musu a gobe kiyama a aljanna Allah ya tufatar da mu dan haka hadisai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna mana haramcin alhariri wato da zinari na daga cikin su hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya daga zinari da hannunsa na dama ya daga tufafin alhariri da hannunsa na hagu manzon Allah sai ya ce ku san da cewa waɗannan kayan ado guda biyu haramun ne ga mazan al'ummata sai ya ce halaka ne ga matansu haramun ne ga mazan al'ummata manzon Allah ya ce kuma halaka ne ga matansu alhariri da zinari kuma haka hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ma yalbasu alharira man la khalaqa lahu fil akhirah manzon Allah yace ku san da cewa kadai wanda ke sanya tufafin alhariri sai wanda ba shi da rabo a gobar kiyama wanda ba ya da rabo a gobar kiyama manzon Allah yace shi yake sanya tufafin alhariri hadisin yana cikin Bukhari da Muslim a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man labisa alharira fi dunya lam yulbisu llahu iyyahu fil akhirah fa in dakhala aljannata labisahu ahlul janna wa lam yalbasu huwa manzo Allah yace duk wanda ya sanya tufafi na alhariri a nan duniya to a gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala ba zai tufatar da shi wannan nau'in tufar ba koda ya shiga aljanna sai dai ya gani a jikin wasu amma shi ba za a sa masa ba kamar yanda hadisi ne ingantacce duk wanda ya sha giya ta duniya to Allah ya haramta masa giya ta aljanna koda ya shiga aljanna sai dai ga wasu suna sha an gane ko to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya sanya wannan tufafi na alhariri a nan duniya to ubangiji subhanahu wataala ba zai tufatar da shi wannan tufafi a gobe kiyama koda ya shiga aljanna sai dai ya gani a jikin wasu wannan yana nuna mana girman laifi na sanya irin wannan nau'in tufafi kuma yana nuna mana girman laifi wato na shan giya saboda in dai mutum ya sha to Allah zai haramta ya haramta masa giya ta gidan aljanna koda ya shiga aljannar ba zai sha ba shine yake cewa walibasuhum fiha harir, ubangiji ta'ala yace tufafin yan aljanna a aljanna, wato tufafi ne na alhariri, kamar yanda can yace wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, ubangiji ta'ala ya sa kauta musu a sababin hakuri da suka dauka akan duk cutarwar da suka hadu da ita da musibar da Allah ya kaddara musu. Ubangiji ta'ala ya sa kauta musu da aljanna ta musamman sanan da tufafi wanda yake na alhariri. Sai ya ce wa hudu ila tayyibi min alqawli, ubangiji ta'ala ya ce an shiryar da yan aljanna ila tayyibi min alqawli, wato zuwa fada wadda take daddada, ma'ana mai dadin ji, ita ce assalamu alaikum assalamu alaikum, an gane ku. Wa hudu ila tayyibi min alqawli, wato an shiryar da yan aljanna a aljanna ila tayyibi min alqawli, ma'ana zuwa daddadar fada ita ce sallama wanda mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala za su ringa musu, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalid, ko salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Dan haka ubangiji ta'ala yake cewa tahiyyatuhum fiha salam, ko kuma wa hudu ila tayyibi min alqawli, kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya fada, wa hudu ila tayyibi min alqawli, an shiryar da su zuwa fada wadda take tsarkakakka ita ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan haka in aka ce alqawlu tayyib, wato ita ce kalima ta la ilaha illallah, ko kuma kenan wa hudu ila tayyibi min alqawli, an shiryar da su zuwa fada wadda take daddada, duk wata magana wadda za ta soso zuciya ta bakanta rai yan aljanna ba za su yi ba, kawai sai kalima wadda take faranta zuciya, kalima mai dadin ji ita ce sallama, iya abinda za su ringa ji daga wajen ubangiji subhanahu wataala, haka daga wajen mala'ikunsa, kamar yanda yace wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar, haka kuma ya fada salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Sai yace wa hudu ila siradil hamid, kuma an shiryar da su ila siradil hamid, wato zuwa wurin da wato za su ringa yabon ubangijin su subhanahu wataala, ila siradil hamid zuwa tafarki wanda yake alhamid wanda yake da yabo, domin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yan aljanna in sun shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa yulhamuna fiha tasbiha wat hamida wat kabira kama yulhamuna nafas, wato za a ganar da su zuwa yin kabbara da fadar subhanallahi da fadar walhamdulillahi, kamar yanda aka ganar da su yin dumfashi a rayuwar duniya, kamar yanda muke dumfashi babu kakkautawa, to haka yan aljanna dumfashin su yanda muke dumfashi haka kawai abin da yake fita shine subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar, shine yace yulhamuna fiha tasbiha wat takbira wat tahmida kama yulhamuna nafas, kama yulhamuna nafas, kamar yanda aka ganar da su yin dumfashi, shine kenan wa hudu ila siratil hamid, an shiryar da su zuwa kenan tafarki wanda yake da yabo, shine za su ci gaba da godiya ga ubangiji subhanahu wataala, ko kuma ila siratil hamid zuwa tafarki wanda yake da yabo, wanda kenan za a gode masa ita ce aljanna. Sai ya ce innal ladhina kafaru, ubangiji ta'ala ya ce lalle wato waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu, gane ku, kenan wa hudu ila siratil hamid, an shiryar da su zuwa tafarki wanda yake abin yabo, shine addinin Allah, wannan musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi, domin anan alhamid suna ne daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wataala, kenan musulunci ko addini shine ila siratil hamid, kenan zuwa addinin ubangiji subhanahu wataala, alhamid suna ne daga cikin sunayensa, kenan wa hudu ila siratil hamid, an shiryar da su zuwa tafarki, in ma ka ce tafarki wanda yake abin yabo shine musulunci, ko kuma an shiryar da su zuwa tafarkin Alhamid abin yabo shine Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. An gane ko kamar yanda aya da ta gabata a can cikin suratu Yunus, wallahu yad'u ila daris salami, Ubangiji Ta'ala na kiran bayansa ila daris salami, kiran zuwa gidan sarki assalamu. Wane ne assalamu? Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Ko kuma wallahu yad'u ila daris salami, Ubangiji Ta'ala na kiran bayansa ila daris salami. Assalamu sai zaman to ma'anar shi assalama, gida wanda yake na kubuta game da duk wani aibi ita ce aljanna. Kina an yi idafar wato as-sirat zuwa ne shi shine Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sai yace innal ladhina kafaru, Ubangiji Ta'ala yace lalle waɗanda suka kafirce mu suka karyatar da manzannina, waya sudduna an sabilillahi, Ubangiji Ta'ala yace su ne waɗanda suke tsare mutane game da tafarkin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Su sun yi karɓar gaskiya kuma sun yi banga-banga, sun hana wani ya karɓa. Duk wanda yake neman karɓar gaskiya sai su yi ƙoƙarin yanda za su kautar da shi. Shi ne Ubangiji Ta'ala yace waya sudduna, suna hana jama'a an sabilillahi game da tafarkin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala cewa kar su bi wani masjidil harami, kuma su ne suke tsare mutane game da masallacin Allah mai alhurma, su hana mutane su isa, kamar yadda suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a shekara ta 6 lokacin da suka zo da nihin yin umra, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa kullu ladhina kafaru wa saddukum anil masjidil harami, su ne waɗanda suka kafirce mu kuma suka hana ku game da masallacin Allah mai alhurma. Shine yace innal ladhina kafaru, lalle waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, waya sudduna an sabilillahi, suna tsare mutane ga barin tafarki na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wani masjidil harami, sannan suka tsare mutane jama'a game da masallacin Allah mai alhurma, kamar yadda suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa, allazi ja'alnahu lin-nasi, masallacin da muka maida shi lin-nasi ga mutane gaba daya. An gane ku, duk inda kake a matsayin musulmi a fadin duniya, to wannan masallaci naka ne. Sawa'an al-akifu fihi wal bad, Ubangiji Ta'ala yace al-akifu fihi, wanda ke zaune a cikin wannan harami, wal bad da bako, Ubangiji Ta'ala yace sawa'an, yace dukkan ne daidai suke, ba bambanci, babu wani abu na tinkago da dan Makka zai iya ma bako da yanzu, kamar yanda shi dan Makka yake tinkago masallacin su ne, to kai ma da ka zo bako masallacin ka. Shi ne wasu malamai a nan suka ce sawa'an al-akifu fihi wal bad, da aka ce al-masjidil haram ana nihi haramin gaba daya, haramin gaba daya, shi kuma harami in ka dauke shi fadin sa ya kusa kilo 40, daga nan harami ma kafin ka je can Tal'im kusan tafiya ce ta kusa kilo 20, sannan daga nan harami kuma ka ce Arafa kake so, shi ma tafiyar ta kai kusan kilo 20, zagayen harami ya fi kilo 40. Dan haka wasu malamai suka ce abinda ake nihi da al-masjidul haram wato haramin Makka gaba daya. Menene dalili? Kamar yanda can Ubangiji Ta'ala yake faɗa, ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha, fala yaqrabul masjidal harama, kada su kusanci masallacin Allah mai alhurma, ma'ana kar su shigo Makka, harami kar su shigo shi, abinda ake nihi al-masjidul haram haramin gaba ɗayan shi. Haka can kuma Ubangiji Ta'ala da yake subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa allazi barakana hawlahu li nurihi min ayatina innahu huwas samiul basir. Kaga min iraji isra'i da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba daga cikin kewayen masallacin bane, yana gidan ummu hali, ummu hali ita diyar Abu Talib ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin gidanta ne, Allah ya turo mala'ika Jibrilu alaihi salam, wanda kafin ya iso kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin daki, sai garin daki ya bude, ya ganshi wayan dakin babu ne, garin ya dauke kai tsaye kawai mala'ika sai ya duro, duro wanda yake kawai sai suka danne shi, mala'ika ya danne shi, aka tsaga kirjin yana kallo aka fito da zuciyar aka tsaga aka fitar da wani abu daga ciki aka zo da tasa da ruwa na gidan aljanna aka wanke zuciyar kuma aka maida aka dauki wanda wannan shimfuda ce aka masa cewa kada ya yi tsoron abin da zai biyo baya to daga nan gidan ummu hali ne aka tafi amma sai Allah ya ambaci wurin cewa al-masjidul haram sai ya ce subhanallazi asra bi audihi laylan min al-masjidil haram to dan haka wasu malamai suka ce abinda ake nihi da al-masjidul haram anan zagayen haramin makka gaba daya dan haka wasu malamai suka tafi akan cewa wato gidaje na makka sayar da su baya halatta an gane ko in dai gida ne a cikin zagayen harami to ba naka bane ba sai dai ka zauna kai ma in ka zauna kuma zuwa wani lokaci har da wani ya zo wanda ya gada shi ma ya ci gaba da zama amma babu wanda yake da yanci ya sayar da shi dan haka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar da ya ci makka da yaki me yake faɗa sai yake cewa an gane ku dan haka kai Umar Allah ya kara masa yadda in lokacin haji yayi baki sun zo kuma yana umarnin jama'a a birnin makka cewa kar wanda ya rufe gidan shi kada wanda ya rufe gidan shi hanawa yake kar wanda ya kulle kofar gida duk wanda ya samu gidan shi ne sai ka shiga ka kwana tunda Allah ya faɗa sawa'an al-akifu fihi wal ba to akan wannan faɗa malamai suka tafi akan cewa baya halatta sayar da gidaje na makka kuma baya halatta mutum ya bada haya indai gidaje ne waɗanda suke cikin zagayen harami ko kai ka gina to da bakai da baku dukkan ku matsayin ku daya illa kasancewar kauli wanda yake na farko wanda shine kauli mai rinjaye wato wannan gidaje na makka ya halatta mutum ya sayar da su an gane ko gida wannan mallakar ka ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar da ya ci makka da yaki me yake faɗa cewa yake man dakhala dara abi sufyana fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan manzo Allah ya ce ya amuntu kaga manzo Allah sai ya jingina gidan ga Abu Sufyan cewa gidan Abu Sufyan to haka Umar Allah ya kara masa yadda ya sayi wani gida dirhami 4000 wato a birnin Makka domin zai gina kurkuku Umar ya sayi wannan gida dirhami 4000 kaga inda a ce gidajen makka na kowa ne kenan ina maganar wani wannan ina maganar asaya Umar ya sayi wannan gida domin ya maida shi kurkuku gida ne ya saya aka rushe shi aka maida shi gidan kaso dirhami 4000 ya saye shi kaga wannan kenan yana nuna halaccin kenan gidaje waɗanda suke cikin zagayen harami mutum yana iya sayarwa haka gidajen su lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo makka lokacin da ya ci makka da yaki sai wannan yake ta wani yake tambaye shi yake cewa ya rasulullahi gobe a wani gida ne zaka sauka a gidan ku wanda ka saba sauka manzo Allah ya ce ina muke da gida yace ai duk gidajen mu wannan ya gaje su shine falib an gane ko kuma ya sayar da su duka ya sayar da gidajen domin shi falib dan uwa ne na Ja'far da shi da Aliyu shi dalib shi ya gaje Abu Dalib a matsayin shi kenan na kafiri saboda babu gajejjeniya tsakanin musulmi da kafiri Aliyu da shi da Ja'far a lokacin da mahaifinsu Abu Dalib ya rasu shi yana kafiri su suna musulmi babu gado tsakankanin su sai dan uwansu na danganta Dalib shi ya gaji gidajen kuma gaba ɗaya ya sayar da su to a takaice dai masallacin ake ne a faɗa wadda take mafi rinjaye kenan zagayen masallaci na harami Ubangiji ta'ala ya ce allazi ja'alnahu linnasi masallacin da muka maida shi ga mutane sawa'an al-akibu fihi wal bad Ubangiji ta'ala ya ce dan gari da baƙo Ubangiji ta'ala ya ce duka ɗaya ne in aka ce al-akib kenan wanda yake zaune a nan makka sai ya ce wal bad da wanda yake baƙo sai ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadi Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda yayi nihin karkace ma gaskiya a cikin wannan harami bi zulmin game da zalunci an gane ko ya saba ma Ubangiji subhanahu wata'ala ko ya zalunci wani Ubangiji ta'ala ya ce nuziqihu min azabin alim zamu dandana masa azaba azaba wanda take ma'abuciyar gadi domin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a irin wannan kasa ya sha bamban da saba masa a wani guri wanda yake na daban wuri wanda yake da alfarma yake da daraja yake da albarka in ka saba ma ubangiji subhanahu wa ta'ala to ka tabbata hukumar Allah zai maka tani linki linki ce akan saba masa da zaka yi a wani guri na daban kamar yanda ake lullumka ma mutumin da yayi ibada a wannan wuri mai albarka to haka saba ma Allah subhanahu wataala akan lindin ka azaba dan haka shine anan Allah yayi kashi da yayi barazana yace wa man yuridu fihi bi ilhadi duk wanda yayi nihin karkace ma gaskiya shine saba ma ubangiji subhanahu wataala fihi a cikin wannan harami bi hulmi wato game da zalunci shine ka zalunci wani ubangiji ta'ala yace nuzihu min azabin alim za mu dandana masa daga azaba wadda take ma'abuciyar radi sai ya ce wa izba wa ana li ibrahima ubangiji ta'ala yace ba su labari yayin da muka bayyana ma annabi ibrahim alaihi salam makanal baiti wato gurbin ka'aba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana masa cewa ga inda aka umarce shi cewa ya gina Ka'aba ubangiji subhanahu wataala ya bayyana masa gun kenan kaga wurin ginin yana nan tuncan kenan ubangiji subhanahu wataala ya bayyana masa mahallin aka ce ya gina annabi ibrahim alaihi salam sai ya gina fondasiyon ke shine kamar yadda ubangiji ta'ala ya fada wa izi yarfa'u ibrahimu alqawaida min albayti wa isma'il to dan haka har yau Ka'aba tana kan fondasiyon na Annabi Ibrahim alayhi salam akan shi ne take shine yace wa izba wa ana li Ibrahim ubangiji ta'ala yace ba su labari yayin da muka bayyana ma Ibrahim alayhi salam makanal baiti wato gurbin Ka'aba muka ce ya gina ubangiji ta'ala yace kuma bayan ya gina muka ce da shi Allah tushrik bi shay'a wato kada ka hada bautata da wani a wannan mahalli ba dan Ibrahimu alaihi salam zai hada bautar Allah da wani tuntuni Allah ya riga ya ba shi tsaro da kariya game da shirka anan kasancewar jan hankali ne ake ma mu'mine shi kada yayi kuma kada ya bar wani yayi shine ubangiji ta'ala yace Allah tushriki bi shay'a wato kada ka hada bautata da wani wadashir baitiya ubangiji ta'ala yace kuma ka tsarkake mun daki na li ta'ifina saboda masu tawafi saboda ni wal qa'imin wa rukkati sujud wato da masu sallah domin a cikin sallah akwai alqiyam akwai arruku akwai as-sujud da yace wal qa'imin wa rukkati sujud kenan a jumlace da masu sallah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jingina Ka'aba zuwa kansa cewa ɗakinsa ba dan komai ba dan ya nuna mana ɗaki ne wanda yake ya bambanta da sauran ɗakuna ɗaki ne mai daraja mai kima mai martaba duk abinda Allah ya jingina zuwa kansa yace nashi ne to yayi haka ne dan ya nuna mana darajar abu kamar yanda ya jingina ran annabi Isa alaihi salam zuwa gare shi yace wa kalimatuhu alqaha ila maryama sai yace wa ruhun min kamar yanda ya jingina taguwar annabi salih zuwa kansa yace fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqiyaha to shine anan yace wa dahir baitiya ubangiji ta'ala yace tsarkake mun daki na liba'ifina wato saboda masu tawafi dole ne a tsarkake wannan masallaci game da dukkan wani datti datti na shirka da datti wanda yake na bid'a an gane ku babu kazanta saboda shirka da bid'a duk abinda yake na hada bautar Allah da wani to shine yafi komai muni bayan shi sannan shi tace bid'a domin ita bid'a kamar wani gudabe ne wanda zai kai mutum zuwa hada bautar Allah da wani dan haka wannan kuma bai takaita ba ga wannan masallaci dukkan masallatai dakin Allah tsarkake su ake kamar da duk wani abu wanda yake da bid'a hadisi ne ingantacce Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da ya makabci jagoran shi ya ja shi ya kai shi wani masallaci a birnin Masra sun shiga masallaci an yi kiran sallah kafin limami ya iso dan karambani da dan sai ya tashi yana assala assala sallah irin da ake sallah ta zo mallan ya zo sai ya fusata ya ce ma jagoran shi maza fitar da ni daga wannan masallaci na yan bid'a ya ce maza fitar da ni ka san su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana so ka ga fushinsu to a keta alhurma ta ubangiji subhanahu wataala amma in abin da ya shahi karan kansu ne duk abin da zaka musu ka taka musu ka zubda musu za su kauda kai su manta da kai to gaya wannan kalima da aka yi tunda an yi kiran sallah hikimar da ta sa aka shar'anta mana shi a sanar da jama'a cewa lokacin sallah ya shiga iqama a sanar da mutane cewa an tada sallah domin an yi kiran sallah jama'a suke zawwa masallaci to menene fa'idar kai ka zo kana assala assala to wannan kwata-kwata kari ne a cikin addini Ibn Umar Allah ya kara masa yadda dan haka ya fusata ya fada ga jagoran sai ya ce maza fitar da ni daga wannan masallaci sallar da bai yi ba a masallacin kenan domin an zo da wani abu wanda yake na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala na saba ma manzansa to dan haka masallatan Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne a tsarkake su kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda take fada hadisi ne ingantacce take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin cewa a tsabtace masallaci a share shi a kamsasa shi ma'ana a sanya masa kayan kamshi shi ne take cewa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tubahhara masajid wa tunawwaf wa tubayyin aw kama kana tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin masallatai a tsabtace su a sanya musu kayan kamshi tsabta ta farko shine a tsabtace masallaci game da duk wani abu wanda yake na shirka da duk wani abu wanda yake na bid'a sannan tsabta ta biyu tsabta wadda take hissiya duk wani abu wanda yake na kazamta in an gani a cikin masallaci to ayi kokari a kawar da shi dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya ga kakin majina a jikin bangon masallaci ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baci manzon Allah da kanshi ya je ya sa wani abu ya kankare wannan kaki ne to dan haka masallaci shine yafi kowane wuri da ka sani game da dacewa ma'ana a tsabtace shi shine yafi kowane wuri cancanta game da tsabtacewa domin a ban kasa babu wuri wanda yake mafi soyuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala sama da bagiran da aka kefance shi da sunan masallaci shi Allah ya fi so ya fi kauna shine ya ce masa wa bahir baitiya Ubangiji ta'ala ya ce ya kai Ibrahim wato tsarkake min daki na kenan hissan wa ma'ana liba'ifina saboda masu dawafi saboda ni wal qa'imina war ruk'i sujud da masu sallah sai ya ce wa adlim fil nas Ubangiji ta'ala ya ce ka sanar da mutane bil hajji cewa su zo su yi hajji ya atuka rijalan in kai wannan sanarwa Ubangiji ta'ala ya ce ya atuka rijalan za su zo maka akan kafafuwansu an gane ko domin lafazin rijalan jami'i ne na rajin in aka ce rajin wato mai tafiyar kafa kenan rijalan ba jami'i bane ba na rajul in aka ce rajulun namiji jam'unsa shine kenan rijalun kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma arsalna min qablika illa rijalan rijalan anan jami'i ne na rajulun shi kuma na rijalan jami'i ne na rajul in aka ce rajul kenan dan kafa kenan inda mazaje za su zo maka da ni za a fada ya atuka rijalu na rijalan kenan mansubun ne alal hal ya atuka rijalan za su zo maka halin suna masu tafiya akan dugadugansu wa ala kulli bazir kuma za su zo maka akan dukkan wani rakuri wanda yake mai danfararren ciki saboda nisan tafiya saboda yawan tafiya lafazin zamir jami'i wannan an ciro shi ne daga abdamr abdamr wato shine danfarewar ciki ba komai yake dan fari cikin rakumi illa yawan bulaguro shine Ubangiji ta'ala yace wa ala kulli balir anan kenan an shahi musu sai aka wanzar da sifa ai wa ala kulli ba'irin balir za su zo maka akan dukkan wani rakumi wanda yake mai tamfararren ciki ya tina min kulli fajjin amiq ubangiji ta'ala yace za su zo min kulli fajjin amiq wato daga dukkan wani gudabi wanda yake mai nisa kudu da arewa gabas da yamma duk inda musulmi suke a sasannin duniya za su kaga wannan fa ana maganar lokacin da ake hawa raguma to a yau a jirgin sama da ake hawa akwai daga inda in ka taso sai ka yi tafiya sama da ta awa goma a cikin jirgi kafin ka zuci ta amma tare da haka musulmin da suke can za su hawi jirgi su zo domin aikin haji wanda in ka ɗauka shekarun da suka wuce masu tafiya a ƙafa daga nan da wanda suke hawa shakai suke tafiya akwai wanda kusan wata shida ake kafin a isa kafin wata shida da aikin haji mutum yake kama hanya ya fita to annabi Ibrahim alayhi salam ubangiji ta'ala ya umarce shi cewa ya kirayi jama'a ya sanar da su cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta musu wannan hajji su zo su yi Ibrahim alayhi salam ya ce ya ubangiji na ya ce yaya zan iya jiyar da jama'a gaba ɗaya kudu da arewa gabas da yamma da wannan ilmiryar tawa ubangiji ta'ala ya ce faɗa muka dura maka amma isarwa abu ne wanda ke kanmu Ibrahim alayhi salam ya yi wannan kira duk wanda Allah ya rubuta masa yin hajji wato tun yana tsatsan mahaifinsa kana tsatsan kakanka lokacin da ka amsa gaba ɗaya bayin Allah wanda Allah ya kaddara musu ya hukunta musu yin hajji wato sun amsa amma kar ka samu kuɗi a yau ka ce a to ainihin ba a kiraye ni ba amsa kira nake amsa nake jira in ka samu wannan kuɗi kuɗin da zai kai ka ya dawo da kai to kira ya kai haji ta zama wajibi a kanka domin ubangiji ta'ala ya faɗa wa lillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila al-istita'a ko anan ya zamanto kaman laki dukiya wadda za ta kai ka zuwa da zawwa tare da hanya amintacciya kuma kana cikin koshin lafiya to shine Ibrahim alayhi salam wato yayi kira ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jiyar da bayinsa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjin sa ta bankwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a taron jama'a a Arafa manzon Allah yake cewa ya ayyuhan nasu qad faradallahu alaikum alhajj fa hujju manzon Allah yace ya ku jama'a ku sanna cewa ubangijin ku ya farlanta muku hajji ku je ku yi hajji a lokacin nan al-aqra' ibn habis at-tamimi Allah ya kara masa yadda ya tashi yace a kullu ami ya rasulullah ya manzon Allah a kowane shekara ne Allah ya farlanta mana hajji manzon Allah ya kyale shi bai tanka masa ba sai da ya maimaita wannan tambaya so uku a karshe manzon Allah yace law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu inda na ce eh manzon Allah yace da hajji ta zama wajibi kuma alhali ba za ku iya ba ko nawa gare ka a ce kowace shekara ka je hajji ba wanda zai iya to shine anan ubangiji ta'ala yace wa abin fil nas ka sanar da mutane bil hajji game da yin hajji ka sanar da su cewa su zo su yi hajji wannan bayan Ibrahim alayhi salam ya gama ginin Ka'aba ubangiji ta'ala ya umarce shi cewa yayi wannan kira ubangiji ta'ala ya ce in kai kiran ya tuka rijalan jama'a za su zo maka halin suna tafiya akan dugadugansu wa ala kulli balir haka za su zo maka akan dukkan raƙumma waɗanda suke masu ɗanfararren ciki ya tina min kulli fajjin amiq ubangiji ta'ala ya ce za su zo maka ta dukkan wani gudabi wanda yake mai nisa idan aka ce fajjun babbar hanya kenan an gane ko babbar hanya ita ce ake kira da alfajj jam'unsa shine fijaj kamar yadda yake cewa li tasluku minha subulan fijaja shine yace ya atina min kulli fajjin amiq za su zo maka ta dukkan wani gudabi wanda yake mai nisa ubangiji ta'ala yace li yashhadu manafi'a lahu wato dan su hadarci amfani gare su ma'ana abubuwa na amfani gare su domin a cikin hajji akwai almanafi waɗanda suke arruhiya akwai almanafi waɗanda suke madiya amfanin da ya shafi na rayuwa za ka iya sarar kaya daga nan ka kai makka ka sayar da su sannan in ka tashi zawa hannu ka zuba kudi ka sayo kaya ka kawo ka saida. Kana iya zuwa takanas a lokacin haji ka zo ka baza kayanka ka yi saye da sayarwa, ba laifi bane, kana aikin haji kuma kana kasuwa. Kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu kunci da damuwa, ga mu muna haji kuma a ce muna kasuwa, Ubangiji ta'ala ya turo saƙo, laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, babu wani laifi a kanku, Ubangiji ta'ala ya ce da za ku nema daga fadlan Ubangijinku shi ne saye da sayarwa, ba laifi ba ne ba. Domin in ka kasa kaya a can gani za ka yi kamar ana wasu sansu, saboda da yawa mutane ne suka zo daga sasannin duniya, wani ya ga kayan da bai taɓa gani ba, kayan da bai taɓa gani ba, yana famar ya sayi wannan kaya ya je garinsu da shi. Kuma kai ma ka je da kuɗi irin kayan da babu a garinku, kuma kai ma ka saru ka kawo garinku ka ci riba. Shine Ubangiji ta'ala ce da ya shahadu manafi alahu. Sannan amfani wanda yake arruhi, hajji tana ɗaya daga cikin ibadun da suke ƙara ma bawa imani, ka samu tsarkin zuciya, ka samu kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma na daga cikin fa'idodin hajji wanda yake arruhi, hajji tana daga cikin ibadar da take wanke bawa game da dattin zunubi gaba ɗaya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yawmi waladatuhu ummu, duk wanda yayi hajji ya gama, manzon Allah ya ce falam yarfus, bai yi wata mummunar kalima a cikin hajjinsa, walam yafsuk, bai yi rashin ɗa'a ga Ubangijinsa, ma'ana ya saba masa, manzon Allah ya ce raja'a ka yawmi waladatuhu ummu, zai koma kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi, shi da ɗan da aka haifa a ranar duka matsayinsu ɗaya a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da rashin laifi. To shi ne Ubangiji ta'ala ya ce li yashhadu manafi alahum, don su hadarci manafi alahum, abubuwa na amfani gare su. Sai ya ce wa yadhkuru ismallahi, kuma don su ambaci sunan Ubangijinsu, don su ambaci sunan Ubangijinsu, fi ayyamin ma'lumatin, a cikin kwanuka waɗanda suke sanannu, al-ayyamul ma'lumat, wato su ne kwanuka waɗanda suke na mina. An gane ko? Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce wa yadhkuru ismallahi, don su ambaci Ubangijinsu, fi ayyamin ma'lumat, a cikin kwanuka waɗanda suke sanannu. Kwanuka waɗanda suke sanannu, wasu malamai suka ce kwanuka hudu, an gane ko? Ranar layya da kwanuka uku bayan layya, su ne ake kira al-ayyamul ma'lumat kenan. Ranar goma ga watan Zulhijja, da sha ɗaya, da sha biyu, da sha uku. Idan kuka ce al-ayyamul ma'dudat, sai ka fitar da ranar goma ga watan ranar layya, sai ka ɗauran sha ɗaya, sha biyu, sha uku, su ne al-ayyamul ma'dudat. Kamar yadda ya ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, kenan ayyamu ma'dudat kenan 11, 12, 13 ga watan Zulhijja. Al-ayyamul ma'lumat kenan 10 ga watan Zulhijja, ranar layya, sannan da 11, da 12, da 13. Wasu malamai suka ce kwanuka 10 na farkon Zulhijja gaba daya su ne ake kira da al-ayyamul ma'lumat. An gane ku, domin su ne kwanukan da aka sunnanta mana daga murya kamar da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, duk inda muke, sawa'an muna gida ko muna kan titi ko muna kasuwa, duk inda kake to ana buƙatar ka yawaita wannan ambaton Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd, wanda wannan siga ce daga cikin sigogin mai kabbara uku a farko, uku a tsakiya da sauransu. Shi ne ya ce wa yadhkuru ismallahi, sa ambaci Ubangijinsu, fi ayyamin ma'lumat, wato a cikin kwanuka waɗanda suke sanannu, alama razaqahum min bahimatil an'am, akan abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya azurta su, min bahimatil an'am, na dabbobin ni'ima. Wasu malamai suka ce wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin, alama razaqahum min bahimatil an'am, shine fadar bismillah lokacin da alhazzai za su yanka hadaya kenan. Shine ai wa yadhkuru ismallahi, dan su ambaci sunan Ubangijinsu, shine su ce bismillah fi ayyamin ma'lumat, a cikin kwanuka sanadu. Domin ita layya akan yanka ta da ran 10 da 11 da 12 da 13, waɗannan kwanuka hudu su ne kwanuka waɗanda suke na layya, kuma su ne kwanuka na yankan hadaya. duk wanda zai yanka hadaya ko zai yanka dayya zai ambaci sunan Ubangiji subhanahu wataala. Shine anan malamai suka ce wa yazkuru ismallahi, dan su ambaci sunan Ubangijin su fi ayyamin ma'lumatin, a cikin kwanuka sanannu, alama razaqahum, akan yanka abinda Allah ya azurta su, min bahimatin an'am, na dabbobin ni'ima, kenan sune raqumma da shanu da tumaki da awaki. Ubangiji ta'ala yace fakulu minha, ku ci daga hadayar da kuka yanka. Wa a'imul ba'isal faqir, Ubangiji ta'ala yace kuma ku ciyar da alba'isa, wato wanda ke cikin kunci, alfaqir wanda yake mabukaci, alba'is shine mai tsananin bukata, alfaqir wanda yake talaka. Kina duk wani wanda yake mabukaci Ubangiji ta'ala yace shi ma ku bashi. Amma cin naman na hadaya ba wajibi bane, an gane ku? Wato matsayinsa wannan umarni ne wanda yake nuna mana halacci, fakulu minha, Ubangiji ta'ala yace ku ci daga naman hadaya da kuka yanka. Sai yace wa a'imul ba'isal faqir, Ubangiji ta'ala yace sannan ku ciyar da alba'is wanda yake mai tsananin bukata, alfaqir wanda yake talaka, ma'ana duk wanda yake da bukata manzo Allah yace Ubangiji ta'ala yace ku ciyar da shi. Sai yace thumma liyaqdu tafasaru, sannan wato alhazai su gusar da dukkan wata kazanta wadda take jikinsu, wanda gusar da wannan kazanta wato ciko ne daga cikin ayyukan haji, domin a ran 10 ga wata idan mutum ya zo yayin jifa na farko, kazanta ta farko da zai gusar daga jikin shi shine aski da zai yi. Mutum yayin aski sannan ya yanke farci, yayin wanka ya shafa turare a jikinsa yayin kwalliya, wanda yin wannan aski ibada ce daga cikin ibadu waɗanda suke na haji. Bayan mutum ya yi jifa a ran 10 ga wata, sannan mutum zai yanka hadaya, sannan sai ya yi aski, sannan kuma sai ya zo ya yi tawaful ifada. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce thumma liyaqdu tafasahu, at-tafas wato ita ce kazanta kenan, kamar farci, kamar gashi da mutum zai aski da sauransu. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce thumma liyaqdu tafasahu, sannan wato su cika aikin su na haji. Kinan na daga cikin cika aikin hajin shine mutum ya haske kansa, ya yanke farci, ya gusar da duk wani kazanta, ko ka ce thumma liyaqdu tafasahu, wato sannan su gusar da dukkan wata kazanta kenan, su aske gashi, su yanke farci, su gusar da duk wani datti. Amma lafazin alqaza ma'anarsa ma'ana cikawa kenan, thumma liyaqdu tafasahu, sannan su cika aikin su na haji. Wani aiki ake yi kenan, aske kai sannan da yanke farce da gusar da duk wani gashi na jiki wanda shari'a ta yi umarnin cewa a gusar da shi domin kazanta ne. Sai yace wal yufunu zurahum, Ubangiji ta'ala yace kuma su cika alwashin da suka daukan ma kansu tsakanin su da Ubangijin su, adda walkin da suka yi, Ubangiji ta'ala yace su cika. Domin so da yawa zaka samu mutum yayi adda walcewa idan Allah ya kai shi haji, ma'ana zai sayi raƙumi ya yanka ma talakawa, ko zai sayi rago, ko zai sayi menene, ko zai yi sadaka da kaza, to duk alwashin da kace to ka cika shi. Shine Ubangiji ta'ala yace wal yufunu zurahum, wato alhazai, wato su cika adda walkin da suka yi, ma'ana duk alwashin da alhaji ya dauka, to in ya je ya cika wannan alwashi. Ubangiji ta'ala yace wal yaqawwu bil baitil atiq, wato sannan su yi tawafi da daki wanda yake da daddi, an gane ku? Al-Atiq in ma ya dauki ma'anar al-Atiq ai da daddi, domin Ka'aba wato shine farkon daki wanda aka girka shi a ban kasa domin wato abauta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda yake fada inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin, ko kuma al-atiq kace daki wanda yake zababbe, domin babu wani daki a doren kasa wanda yake da daraja wanda yake Ka'aba. Shi ne Ubangiji ta'ala yace wali yaqawwu bil baitil atiq, wato sai dawafi da daki wanda yake da daddi, ko kuma kace daki wanda yake zababbe. Wani dawafin ake nihi shine dawaful ifada, domin dawaful ifada wato rukuni ne daga cikin rukunin haji. Ya kamata insha Allah mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladar kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.